الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna goma ne ko tara ne a Najeriya ga watan Rajab watan bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 31 ga watan 12 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin hiyahu sunna ke wannan guwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba a manta ba sacin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 176 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara iza mu ta shafar kun aya ta 177 laysal birra an tuwallu wujuhakum wanda kuma yau shine darasin mu na 45 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kafin haka akwai wani dan uwa da kullum muke karatu da shi anan mai suna Malam Idris wanda ya samu accident na karaya a kafa ne ko a hannu ne a kafa ne ko to muna addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya sa zama kafara Allah ta'ala ya tsare mu gaba daya daga dukkan tsautsayi muna kuma isar da ta'aziyya ga yan uwa waɗanda suka yi rashin wannan tragedy da ya faru a hanyar Kumo tsakanin Kumo da Billiri inda ma'aikatan NTA har mutum 7 suka rasu wannan babban ibtila'i ne a jiha gaba daya muna addu'an su Allah ya gafarta musu Allah musu rahama yan uwansu kuma da dukkanin abokan arziki Allah ya ba su hakuri na wannan rashi kafin haka akwai wasu tambayoyi da aka rubuto na farko da Allah ya mutum zai rubuta tambaya ya rubuta da ainihin biro saboda pencil yana da wahalan karantawa in ba rubutun sun yi manya ba saboda kalan pencil kusan yayi kama da kalan takarda to tambaya ta biyu ma na kasa ma gane kanta amma tambaya ta farko dan san ko Muhammad ka san me aka rubuta ba tambaya ta farko yana cewa wai da gaske ne Nana Aisha ba ta da mahaifiya to gila daga sama ta fado kenan ko ba haka ba ya wannan kawai na karanta ne ba dan amsa ba tambayar la fa'ida talaha sai wannan kuma ya rubuto shi kuma yake cewa a fassara masa wani hadisi a cikin Musnad Ahmad ibn Hanbal hadisi na 20 da nawa ne ni har yanzu ban isa wurin ba tukunna kun gane magana har yanzu ban kai hadisi na 20 da wani abu ba kamar yadda shi ya rubuto a fassara masa hadisin kuma hadisi na 20 da wani abu a cikin Musnad Ahmad ibn Hanbal ni har yanzu ban kai ba kai muna ta aka murna tunda har ka kai hadisi na 20 da wani abu muharan zubuna 40 hadisi ne sunan Abu Dawud gaba ɗaya hadisi 4000 ne da wani abu shi har ya kai 20 ban kai wurin ba balle ma na fassara maka shi ina ga amsa tambayoyin nan insha Allah Allahumma amin arama za mu shiga karatu kai tsaye wanda ya kai hadisi na 20 bai bukata ya rubuta a fassara mishi ko ba haka ba kun gane Hausa rai ko mu ma Allah kai mu wurin zamu tashi aya ta 177 fadin Allah subhanahu wa ta'ala laysal birra wa billahi at-tawfiq wa alayhi at-tuqlan
ولكن البر من آمن بالله سر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعم الله سبحانه وتعالى يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر كلمه البر ده فتحه يتجي قراءه حمزه ده كما امام انه حفص عن عاصم سو كده suka karanta da laysal birra amma saro qura'u gaba daya sun karanta ne da laysal birru rawun din a mata damma a mata rufu'a shine qira'an baqiyatul qura'u gaba daya shi yasa ga wanda ya karatu mu na gira karatun allo zaka ji suna karanta shi laysal birru ba laysal birra ba laysal birra annabi ya karanta laysal birru shi ma annabi ya karanta an gane ko kowanne kira'a ce ta gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cinkaro tsakanin su da juna Allah subhanahu wataala yace laysal birra inda mushkila take shine ga wanda ya san larabci zaka ce ita laysa idan tazo sunanta dole dauki rufa she yasa kira'an laysal birru ga karamin dalibin nahwu zai fi saurin fahimta mun kace laysal birra sai ya rikici domin ita laysa idan tazo duk sunan da ta shiga ismu laysa rufa zai dauka dole to dan me aka ce laysal birra to a kaida a larabci ana iya samu mubtada ainihin muakhar a samu kuma khabar muqaddam kuma ana samu ismi ya zamo muakhar a samu khabar muqaddam sai zanto laysal birra wannan albirra din ainihin suka ce da Allah ya ce laysal birra ita kanta albirru din menene ma'ananta albirra suka ce ismun ne jami'un suna ne kama a ce gamamme li kulli khairin ga dukkan wani abu na alkhairi wa ta'atin dai wa Allah ta'a wa qurbatin da duk wani abin da zaka yi dan ka kusanci ubangiji sunan shi albirru in an ce albirru duk wani aikin alkhairi da ka sani ya shiga ciki na ibada ne ko na mu'amala tauhidi albirru ne sallah albirru ne da azumi da zakka da hajji da sadaka da sada zumunci da murmushi da komai da taimako duk sunan shi albirru duk inda aikin da za a yi ne Allah ya bada lada sunan shi albirru ke yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa dangane da sahabi nan da yazo shi sai annabi ya ce jita tasalu anil birri ai ka zo ne kai tambaya dangane da albirru ka san shi manzon Allah alaihi salatu wassalam ka kan zo kunshi da tambaya kafin ka zo Allah ya gaya mishi tambayar ina fata an gane sai a turo malaika jibrilu a ce ga wane na zuwa in yazo kuma kaza yake so ya tambaya saboda Allah ne masanin zuciya ya sanar da malaika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai annabi yake yi mishi bayani game da albirru ya masa bayani kuma game da alismu to Allah sai ya ce laysal birra ba aikin da'a bane ba an tuwallu wujuhakum ko kuma aikin da'a bai takaitu kadai ba an tuwallu wujuhakum ku juya fuskokinku qibalal mashriqi wal maghrib inda gabar take ko inda yamma take ba kadai aikin alkhairi ya takaitu ne akan sallah ba shine ma'anar magana kar ka dauka kadai aikin alkhairi shine aje ayi sallah a cika masallaci ya zama mu an bar mu addini mu kawai sai a masallaci ka sai irin halin da muke ciki kenan a zo a cika masallaci ayi sallah amma babu kyakkyawan tauhidi, babu kyakkyawan mu'amala, babu gaskiya, babu amana, babu kaza, sai munafunci, sai hasada, sai gulmace-gulmace, sai mugunta, sai kyashi. Amma an kira sallah kuma an cika masallaci. To Allah sai ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, ba aikin da'a bane kadai ku juyar da fuskan ku inda rana ke fita ko kuma inda rana ke faduwa, walakinnal birra, anan da aka ce albirra muka ce khabar ne muqaddam, an tuwallu wujuhakum shine ismu laysa muakhkhar, idan muka dauki kuma qira'a laysal birru sai zama albirru shine ismu laysa marfu'un biha, an tuwallu wujuhakum jumlan gaba ɗayan ta yace ainihin khabaru laysa. Allah ya ce walakinnal birra man amana billahi, shi aikin alkhairi ko aikin da'a shine imani da Allah subhanahu wataala. Na farko ai imani da Allah kyakkyawan tauhidi kenan, imani da samuwar Allah din karan kanshi, al imani bi wujudillahi, ka yadda Allah akwai shi, shi yake iko akan kowa da komai, shi ya halicci kowa da komai, bai koya a wurin kowa ba, saboda haka shi kadai cancanta abota mishi. Kina cikakken imani da Allah, na farko ka yadda Allah ma akwai shi, duk abin da ke cikin sama da ƙasa da sama da ƙasan wa ma bainahuma Allah shi ya halicce su, da abin da kake gani da abin da baka gani, da wanda ka sani da wanda baka sani ba, da wanda ka ji labari da wanda baka ji ba, kowa da komai Allah shi ya halicce shi. To imani da wannan shine matakin farko. Idan ka yadda Allah shi ya halittu gaba daya, sai kuma ka yadda shi kadai za a bautawa, tauhidin rububiyya daban, tauhidin uluhiyya ma daban, domin hatta waɗanda ke ba musulmai ba sun yadda Allah shike halitta kuma shike kashewa, ko ba haka ba? Amma inda rigiman take shine aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, yanzu abun bauta guda ɗaya takka, amma ka zo da abun mamaki, abinda suka ga manzon Allah kenan. A mun yadda Allah shine babba amma a samu kananan alloli, ina fata an gane. To shine man amana billahi, wanda ya imani da Allah, cikakken imani da Allah matakin farko kenan. Wal yawmil akhir, da kuma ranan ƙarshe, ranan ƙarshe shine ran tashin kiyama, kai da cewa tashin kiyama gaskiya ce, tabbas za ta zo babu kokonto a cikin ta, wannan sa'atu atiyatun la raiba fiha, wannan la yabathu man fil qubur, Allah ce wa anna sa'ata, lallai awan nan na ƙarshe sa'an nan ta kiyama, la'atiyatun, tabbas za ta zo, la raiba fiha, babu kokonto a cikin ta, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, kuma tabbas Allah zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura. To kai da kiyaman tabbas za ta zo. Nabi kuma duk abinda aka bada labari abinda zai faru a cikin ta na tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala, da hisabi da wuta da aljanna da tsallake siradi, da duk abinda annabi ba mu labari da abinda ya zo cikin alqur'ani, ka yadda wannan abin gaskiya ne. Amma duk lokacin da kai shakka game da tashin kiyama, to ainihin tauhidin ka ya rushe kenan. Kisa bayan imani da Allah, abinda ke biyo baya shine imani da tashin kiyama, domin yadda da tashin kiyama wani jigo ne da ke taimaka maka wurin yakan shaydan. Duk wanda ya san kiyama za ta tashi zai ji tsoron Allah subhanahu wataala. Dan zaka ga wani in yayi wani abu kace wannan ya yadda ma akwai tashin kiyama kuwa, zaka hankali ma ba zai dauka ba. Sannan in ma baka yadda kiyama za ta tashi ba, kai da akwai mutuwa. Ba muna nufin hakan ya kamata a yi ba, duk siyanka ka san akwai mutuwa, dan kakanka ya mutu, kila babanka ma ya mutu, kai ma ka san dole zaka mutu. Sannan kana ta ganin ana mutuwa, to kai waye da ba zaka mutu ba? Waɗanda suka bar duniyan ba laifi suke wa Allah ba yi, lokacin su ne yi, haka kai ma lokacinka zai yi. Yasa suka ce man mata kad qamat qiyamatuhu, ai duk wanda ya mutu kan kiyaman shi ta tashi. To yadda da cewa kiyama gaske ce za ta zo, wannan shine mataki na biyu a wajen albirru. Allah ce wal mala'ikati, imani na biyu, imani da na uku, imani da mala'iku. Su mala'iku ka yadda cewa waɗansu halittu ne, ba babu namiji a cikin su babu mace, haka Allah halicce su. Su mala'iku babu maza ba mata, halitta ne kawai kala daya. Nabi kuma Allah halicce su ne daga haske, daga haske Allah halicce su ke sa suke da sauri kamar da haske yake da shi yasa shi malaika baya bukatan wajen zai tafiya dauke su awanni a'a kawai cikin kiftawa ido zai ka inda yake so ya kai kuma yakan juya ya koma duk halittan da ya ga dama amma kyakkyawan halitta ina fata an gane malaika ba zai koma kare ba ba zai koma alade ba aljani ne ke wannan abu malaika kan koma ne halitta mai kyau yasa hatta cikin sahabbai da malaika jibril ke canja halitta ya zama mutum ya zo gaban annabi alaihi salatu wassalam sai ya zabi dihiyatul kalbi kusan a cikin sahabbai yafi kowa kyau wanda kyakkyawa ne yadda ka sa annabi yusuf haka yake da kyau to idan malaika jibril zai canja halitta ya zo wa annabi a siffar mutum wani lokaci sai ya kamannin dihiyatul kalbi wani lokaci kuma sai ya zo a wani mutum daban wanda ba wannan ba tun daga hadisin umar dan khattab ai ya zo wa annabi da wani irin siffa ash'atha akbara gashi nan alamun tafiya yayi gaji ya zo ne da siffan wani bakawaye daga wani sahara ya fito saboda ya badda ainihin kare ta zuwa da siffan mutum da ya gane shi an gane ko to da ya zo shi malaika jibril a wannan siffan wannan na nuna maka cewa yakan zo da kowanne irin siffa bayan nan su mala'iku ba sa saba wa Allah subhanahu wataala Allah ce la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya halice su dabi'ar su babu sabon Allah sannan kuma ba sa gajiya mala'iku ba sa cin abinci ba sa shan ruwa ba sa bacci ba sa gajiya ba sa rashin lafiya haka Allah halice su ko ba sa mutuwa suna nan dima tunda Allah halice su kullun suna nan ba tsufa ba mutuwa to kai yadda cewa waɗansu halittu ne lalle akwai su malamai suka ce alakan imani da mala'iku da imani shine su Allah ya sanya su wasu daga cikin su musamman malaika jibril su suke kawo wahayi zuwa ga annabawa to lokacin da ka kareta mala'iku ka kareta wahayi ne kareta mala'ika kareta qur'ani shi yazo da wahayi kana kareta shi ka kareta wannan wahayi domin lokacin da aka ce wanda ya kawo abu kaza sai ka ce ai wannan da ƙarya ne babu shi ashe abin da haka ma ƙarya ne kuma tun abin da kyau to anan malamai suka ce wannan shine hikiman imani da mala'iku da Allah ya kawo wal kitabi na hudu imani da littatafai alifun da lamun da ke cikin alkitabu lil jinsi ne alkitab bi ma'ana alkutubu imani da littatafai jumlatan wa tafsila abinda ake nufi da imani da littatafai jumlatan wa tafsila duk littafin da Allah ya faɗi sunan shi kai da littafin gaskiya ne kuma an yi shi kai imani da abin da ke ciki kaman at-taura Allah ya faɗi sunan shi na annabi Musa kaman injila na annabi Isa kaman zabura na annabi Dawud waɗannan dole ka yadda an yi su kuma gaskiya ne abin da ke ciki kuma wahayi ne na Allah subhanahu wataala sannan akwai sauran littattafai kuma wanda kai baka san sunan su ba amma kai imani da su babu wani annabin da Allah ya faɗa a Qur'ani face yazo da littafi da nasin Qur'ani kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
نعم Allah subhanahu wataala yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyin Allah sai ya aika musu da ainihin annabawa mubashirin wa munzirin aikin annabawa shine bushara da aljanna gargadi da gidan wuta yace wa anzala ma'ahumul kitaba su waɗannan annabawan Allah ya saukar da littafai a tare da su yasa malamai suka ce to da wannan nassin ayan wa anzala ma'ahumul kitaba kowanne annabi ya zo da littafi ya suna littafi annabi yaqub ban sani ba ya zo da littafi ya zo da shi annabi salihu fa me suna littafin shi ban sani ba ya zo da littafi kware ya zo da shi haka annabi hudu haka annabi shuaibu nayi imani da sun zo da littafai amma Allah bai gaya min su shikenan ka yadda da cewa akwai littafan wajibi ne amma sanin sunan kuma Allah bai bada labari ba shine wal kitab imani da littafai wan nabiyina da kuma annabawa wurin imani da annabawa yana buƙatar shi ma jumlatan wa tafsila akwai annabawan da Allah ba mu labarin su a Qur'ani guda 25 waɗannan su kaɗai ne annabawan da nassan aka san sunan su akwai annabawan da Allah ba da labarin su amma ba a san sunan su ba kamar me ko kuma sunan su karar da cikin Qur'ani ba kamar kada ki Khidr kisan suratul Kahf kida annabi Musa nassan wannan annabi amma na Allah ya faɗa sunan shi a Qur'ani bai faɗa ba to sai malami suka ce annabawa za ka kasa su ne kashi akwai annabawan da Allah ba da labarin su wajibi kai imani da su dai bayan daya akwai annabawan da Allah bai ba da labarin su ba ya ce kawai annabawa suna da yawa sai ka ce to gaba ɗayan su na imani da su kina jumla ne kenan tafsilan kuma wanda Allah ya faɗa sunayen su to wannan su ne rukunan imani guda biyar a wannan aya imani da Allah imani da annabawa da ranar lahira mala'iku littattafai annabawa abu na shida shine Allah ya faɗe shi a can inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamfin bilbasar shine imani da qaddara khairihi wa sharrihi waɗannan ababe guda shida wajibi ne imani da su ita kuma qaddara abinda ake nufi da imani da qaddara ababe guda hudu ake bukata na farko dole ka yadda cewa duk abin da ke gudana a duniyan nan kaf Allah ya san da shi tun kafin ya faru wannan wajibi ne ka yadda Allah ya san da Najeriya ya san da duk abin da ke faruwa a Najeriya ya san da Afirka ya san da Europe ya san da Asia ya san da America ya san da ko ina sannan Allah ya rubuta komai bayan ya sanin kuma ya san malaiku sun rubuta ya san alƙalami ya rubuta shi ya sani kuma ya sa an rubuta shi a cikin me cikin lauhul mahfuz abu na biyu Allah ya san faruwar shi tun kafin ya faru kuma sai da ya ga dama ya faru wannan dole ka yadda da wannan abu duk abin da ya faru Allah ya san zai faru ya rubuta kuma sai da ya ga dama abin ya faru abu na hudu kuma ya kaddara yanda abin zai faru me yake nufi da wannan shine gwargwadon yanda abin zai faru Allah ya san adadin shi kun gane ko misali idan za a yi ruwan sama Allah ya san za a yi wannan ruwan kuma ya rubuta kuma ya ga damar ruwan ya sauka sannan ya san adadin kwaya nawa ne zai sauka shine ababe guda hudu dole ka yadda da wannan shine imani da kaddara to sai malamai suka ce kaddara ta kasu kashi biyu akwai alqadarul kauni akwai alqadarul shar'i alqadarul kauni yanda Allah ya tsara duniya haka take gudana alqadarul shar'i kuma ya sa dokoki kar ku yi kaza ku aikata kaza ku bar kaza wannan dokokin da Allah ya sa kuma dole a bi su shi yasa sayyidina Umar dan Khattab da aka kamo wani barawo za a yanke masa hannu yayi sata sai ce Allah ne ya kaddara min ai hakuri sai ce mu Allah ne ya kaddara mu yanke maka hannu an yi balansin ko to shi yasa malamin suka in kace aka ce mutum dan me baka sallah ce Allah ne ya kaddara dan me ka shagi Allah ne ya kaddara to wannan a musulunci haramun ne ai Allah ya ce kai sallah kuma ya ce kar ka shagiya shin alqadarul shar'i kenan shi yasa ya sanya dokoki to shi yasa bin wannan dokokin da Allah ya sanya kuma wajibi ne waɗannan sune rukunan imani guda shida da sun zo a Qur'ani ko sun zo a cikin hadisi daban-daban Abdullahi dan Umar Allah ƙara masa yarda yana cikin kitabul iman na sahih muslim aka bashi labarin waɗansu mutane da suka ce ba su yi imani da kaddara ba sai ce to idan kun koma ku ba su labari ku ce ni Abdullahi dan Umar nayi bara'a da su babu ni babu su kuma su sani Allah ba zai karbi ibadan su ba na farilla ko na nafila duk wanda bai imani da kaddara ba babu shi ba manzon Allah alaihi salatu wassalam babu shi babu Allah babu shi kuma babu rahama Allah subhanahu wataala dole kai imani da kaddara yana cikin rukunin imani guda shida sai Allah ce wa atal mala ala hubbihi ya gama da rukunin imani za a shiga cikin wadansu ababe kuma na ainihin mu'amalar rayuwa yace wa atal mala ala hubbihi ku bada dukiyoyinku
ala hubbihi a bisa son dukiyar kana so kuma ka cire ka bayar malabi ala hubbihi fasara guda uku suka mishi wasu malabi suka ce ala hubbihi a bisa son Allah ka bada dukiya saboda kana son Allah Allah ne ya ce a bayar wasu malabi suka ce ala hubbihi a bisa son lada a wurin Allah fasara ta uku ala hubbihi a bisa son wannan dukiyar wannan fasaran ta fi fitowa fili suka ce in zaka bada abu ka bada abin da kake so kuma a lokacin da kake so kar ka dauko kai sadakan abincin da dama ya fara lalacewa Allah ba bukatan wannan kar ka dauko rigan da ta tsufa ta yayyage ka ce za ka yi sadaka da ita Allah ba ya son wannan domin Allah kake bawa ai kun gane ko dan so kake yi baka lada to dan me ba za ka bashi mai kyau ba shi yasa ce lan tanalul birra hatta tunfiqu
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim
Allah ce lan tanalul birra ba za ku samu cikakken albirru ba wanda muka karanta ba za ku samu cikakken da'a ga Allah ba subhanahu wata'ala ba za ku samu cikakken ibada ba wanda za ku kusanci Allah da shi hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun bada sadakan abinda kuke so duk lokacin da kake sadaka da abinda baka so to kaman kare ni Allah kenan so kake a baka matar aljanna hurul aini haka ne ko amma sai ka bada tsohuwar riga dan Allah ka shire gaskiya an zo ana neman taimako sai kana neman ina wata tsohon naira 50 take ka sai tace yanzu kudi mafi kankanta a Najeriya naira 50 da naira 1 kwandala dama ta bata naira 5 an daina ganinta naira 10 an daina ganinta naira 20 ta buya kusan naira 50 ne ake dan ganinta jifa jifa ta dan waigo a ganta ita ma sai ta bata to sai ka nemo wannan wani canjin goro ko canjin wani alawa da ka saya sai ka ce da zaka bada sadaka akwai ɗan dubu dubu a gefe wani da ma sai ya ware ga na sadaka nan ga na Allah ga wanda ba na Allah ba to Allah sai ya ce wa atal mala ala hubbihi ku bada dukiya ala hubbihi a bisa kuna son wannan abu shi yasa wani daga cikin sahabbai da aka saukar da wannan ayan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna sai zo samu annabi ce naji Allah ya ce ba za mu zama masu cikakken da'a ga Allah ba sai mun bada sadakan abinda muke so to ni duk duniya ba abinda nake so kamar lambuna na dabino na bawo Allah sadaka gaba daya shi kawai abinda yake kenan saboda ya samu shiga cikin albirru annabi ya ce to naji mun karba amma ka je ka raba wa ƴan uwanka ka san annabi shi ba cinye duba ne ba an gane ko kai da kanka je ka raba ne kare ma a cewa an ba annabi ya raba wanda ya gara kai da kanka ka je ka raba tunda Allah ka bawa shikenan mu mun karba amma rabon ma mun baka daman karba alaihi salatu wassalam to kaga wannan shine cikakken imani kenan to kaga a wannan yanayin da muke ciki daga nan za ka gane ba ma cikin albirru ke sa ka samu masallatan mu na cikin matsala makarantun mu na cikin matsala komai na cikin matsala amma a coci babu wannan matsalan kuma babu cocin da suke da problem haka ne ko ba haka ba 90% din su sun wadatu da tight da ake bayarwa kuma kowa zai bayar yana jin cewa ibada yake amma da ka zo kana magana a taimaka addini shi talaka gani yake ba da shi ake ba wadannan hadisan shi baya ciki ya kasa gane cewa sadakan da Allah ya fi so shine sadakan wanda bai da shi ya bayar juhudul muqilli haka annabi ya fara idan mutum wani multimillionaire ne ya dauki kudi ya bayar sadaka kai kuma iya abin da kake da shi 1000 ne ka bada 300 ko 500 wannan Allah ka fi burge shi dan kai baka da shi magana ko kun gane ba to shine abin da kake masa jihadul muqilli an ce wa annabi wani sadaka Allah ya fi so yace wanda bai da shi ya kukuta ya bayar to Allah ya fi son irin wannan ka san shi wannan tsabar imani ne shi yasa a lokacin yakin Tabuka ai kaga annabi ya fito openly yace za a tafi yaki kuma za a je wuri kaza annabi baya wannan abu idan za a yi kudu sai ya ce arewa za a ji, amma yakin Tabuka yace za a tafi yaki a Tabuka duk wanda ya isa ma bismillah, yace kuma kowa ya kawo taimako. A lokacin Abubakar as-Siddiq yace duk abin da ya mallaka ya bada shi, duk inda dukiya ta yace to ya bada ita. Sayyidina Umar yace shi kuma duk abin da yake da shi ya raba rabi, ya bada rabi, kowa na kawo nashi. Sayyidina Usman dan Affan yace ya bada raƙuma 1000. Ka san kudin raƙumi ɗaya yanzu? In dai raƙumin da za a haune a yi tafiyan kilomita 1000 kaza da shi, dan tafiyan daga Madina zuwa Tabuka ba karamin tafiya bane ba, kuma yaƙi za a je, ka san ba karamin raƙumi zai bada ba. Kuma yace guda 1000, kuma yace ya bada dinare 1000. Sannan yace kuma waɗannan raƙuma 1000 duk wanda za su hau ya ɗauki nauyin su. Bayan ya gama wannan ne gaba ɗaya, ya kawo raƙuma 1000 yace zai ɗauki nauyin duk wanda za su haukar raƙuman daga cikin sojoji, sai kuma ya kawo dinare 1000 ba annabi. Annabi sai rike dinare 1000 yana haka yana jujjuya su, sai ya ce ma darrabna afana ma fa'ala ba'da al-yawm, ma darrabna afana ma fa'ala ba'da, haka ya dinga maimaitawa. Yace dan Affan Usman kenan, daga yau duk abin da zai sai ya shiga aljanna. Yace ka je kai sako ma sai ka shiga aljanna. Haka annabi ya ce ma darrabna Affan ma fa'ala, ma dinnan komai ya shiga ciki. Yace ma fa'ala ba'da al-yawm, duk abin da ya aikata na laifi bayan yau ma darrahu, ba zai cutar da shi ba, aljanna kan automatic ticket an bashi. To ana cikin wannan fa, wani sai kawo dabino rabin kwano, shi iya abin da zai iya kenan. Dabino rabin kwano, annabi ni ma ganawa in shiga cikin su dan Affan. Annabi ya karba, sai wani munafiki na gefe ce kaji in banda neman suna me na ka dabino rabin kwano. Shi ba dole sai an san da shi. Sa Abubakar Umar na kawo miliyoyi, su Usman, su Abdulrahman dan Awfu, me kai ka rike dabinon kamala. Akan wannan gorin da aka mishi Allah sai saukar da aya, akan shi kada Allah saukar da aya, yace wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum,
la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adhabun alim.
Yace wallazina, wadannan da la yajiduna illa juhdahum, basu da abin da za su bada sai iyakan karfin su. Ya kukuta ya kawo dabino rabin kwano, fa yaskharuna minhum, amma suna masa izgili. Yace sakhirallahu minhum, Allah na martanin izgilin da aka musu, su ma Allah na musu izgilanci. Sai yace kuma lahu azabun alim, akan wannan Allah ya fushi da su, yace suna da azaba mai raɗaɗin gobe kiyama. Kaga saboda yayi iya kokarin shi ya kawo rabin kwanon dabino ana masa izgili, to yasa judul muqilli, dole sai musulmai mun koyi wannan abu. Kisa idan ka je kasashen Larabawa fa, taimakon addini ba sai masu kuɗi ba, za ka kowa so yake su yayi. A lokacin da ake ware miliyoyin daloli ana iftar da azumi, wani shi iftar da mutum biyu zai ya turo yaron shi kan layi yana janka, Allah ka zo mu da gidan mu a sharuwa. Yaro karami zai na jan riganka, baba na ce ka zo mu ji shi, ya mutum biyu zai dauki nauyi, ba zai dan mutum 500 ba, to wannan shi ma sai an yi da shi. Kina jihudul muqilli din kenan. Ke sa a Ramadan ba za ka taba yunwa ba kana kasashen Laraba. Anan fa. Zaka cika take cikin ka, ka cika zaka sha madara. Ina fata an gane, ka ci gurasa, ka ci komai. Ka ci naman rago, ka ci naman raƙumi. Wallahi kuma talakawa ma sai sun yi. Ke sa ɗaliban hagan su bulbul. Ba irin ɗaliban naje. An gane ko? Ina ma da ana zuwa university Saudiya ko Dubai. To Allah ce wa atal mala ala hubbihi, ku bada dukiya alhali kuna son wannan dukiyan. Zawul qurba, kaman kace da Allah, to suwa za mu bawa? Yace zawul qurba, yan uwa na kusa. Wal yatama, da marayu. Kalli gidajen marayu mu ga suna fama alaji. Ga su muna da su a Gombe, muna da su a Kano da Kaduna da ko'ina. Abinda zai baka mamaki, gidajen marayu na gwamnati, wannan suna ƙarƙashin hukuma ne. Duk gidan marayu na gwamnati kana da daman ka je ka cika form, ka nemi dama a baka ka ɗauki nauyin maraya. to ka san kafin musulmi daya je kirisoci 100 sun je kuma ƴaƴan galibi su ƴaƴan musulmai ne kafin masallaci daya je coci guda 50 sun je wannan shine kalubalen da ake fama da shi ko san da a kasan nan an je refugee camp ko kuma ince IDP muke ce musu anan ko IDP an je an dauki mutane ƴaƴan mu an kai su Edo State an mai da su kirisoci sansanin yan gudun hijira da muke da su a Gombe da Yobe da Adamawa da Borno da sauransu akan rikicin da aka yi te kwanaki na Boko Haram to sai a je wannan wurin a dauki kananan yara da sunan za a kai su gidan marayu yara wajen 200 da wani abu gaba ɗaya coci ne suka dauke su a Ogun gaba ɗaya sun koma kirisoci yanzu kuma ƴaƴan musulmai ne
wa'ata al-mala ala hubbihi dhawul qurba wal yatama
annabi kuma ya fada cikin hadisi ingantacce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil jannati dani da mai daukar nauyin maraya haka muke a gidan aljanna ka ga mace mijinta ya rasu mai mutunci a cikin mutane an kasa taimakonta ya batta da yara wani limami ne wani ladami ne wani kaza ne wallahi mun sha ganin irin wannan abu kaga tana cikin masifa bala'in talauci ita da yaran kowa ba ruwan shi shekara 30 yana kira mu sallah a cikin society mu abin da ake kenan wal yatama da marayu inji Allah subhanahu wataala wal masakin da kuma masakin talakawa wabna sabili kaga masakin kan bai bukatan karin bayani ai ko yawa in an ce talaka a Najeriya na bukatan definition baka bukata kalman al yatama maraya shine wane ne maraya malaman lugga suka ce maraya a cikin dabbobi shine wanda ainihin mamarsa ta rasu maraya cikin mutane wanda baban shi ya rasu kuma haka abin yake a shari'a imma wanda ya rasa iyayen shi duka biyu ko wanda ya rasa mahaifi shine maraya amma qablal buludi kafin ya balaga kana balaga ka fita daga cikin marayu ka shiga cikin sahunmu mu ci gaba da cin kwakwa tare an gane ko domin in kace a maraya to koma maraya ne kenan to hukuncin maraya shine kafin a balaga kana balaga ka fita daga cikin marayu wabana sabili da dan tafarki shine matafiyi Imam Al-Alusi a cikin Ruhul Ma'ani yake cewa ana kiran matafiyi da dan ibnu sabil a ibnu tariq saboda ya lazimci hanya bi ma'ana yana cikin tafiya kamar hanya ce ma ta haife shi to idan mutum matafiyi ne guzurin shi ya kare ko mai kudi ne a taimaka mishi haka yake a musulunci shi yasa kamar mu da muke misali kusa da sabon tasha a yanzu masallacin mu na iya Haruna ni a ka'ida ta ni nake jin sallah a wurin duk wanda yazo yana neman taimako zan ce ku bar shi nema kun ga dama ka ba shi garama kar ka bayar da ga mutun da jaka zai je mai duguri ko zai je ina ne ko zai je Adamawa ta so da Kano kudin mota ya kare kuma yana faruwa an gane ko ba za ka san abun ba sai wata ran ya faru da kai akwai wanda yana da kudin misali kudin shi ya ainihin kare ko kuma kudin misali ya bata idan wallet ne ya fadi waya ma ta bata nan za ka tashin hankali wani ma sace masa akai komai shi na cikin jaka-jakan an sace wani ya dan kwanta yana gengedi a masallaci aka sace daga shi yayi sallar azhar kawai bacci ya dauke shi ya farka babu jakan shi babu wayan shi babu takalmi babu komai asalin ibnu sabili kenan to Allah ya ce wa bil sabili da matafi wasailina da wanda yake cikin bukata ya tambaya kalman as-sa'ilina ba wanda suka mai dabara sana'a ba ina fata an gane Allah ya ce wa masaila fala tanhar wadanda suke tambaya kara tsawata musu ko ka basu ko ka basu hakuri musulunci bai so ka kyare mutun kawai dan zaka bashi sadaka ko ka bashi ko kai shiru in ka bashi ka masa gori kun babu lada kisa Allah ya ce la tubdulu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata sadakan ku da gori da alihin cutarwa wa fir riqabi da kuma bawan da aka daura masa fansa mutum bawa ne mai girin shi yace ka kawo 100,000 kaza ko ka kawo miliyan daga nan na yan taka to irin wannan ya halatta a taimaka mishi dan ya ainihin in cikin shi da Allah ya gama da wannan sai ce wa kama salata sannan kuma a tsaye da sallah kaga tun dazu ba a yi maganar sallah ba saboda mu'amala yana da muhimmanci a musulunci Allah ba wai sallan kade yake so ba, ya kuke mu'amala tsakaninku da juna? Abin da muka sa ganewa kenan. Masallaci fa zaka zo wurin da yake shefi ko ina aminci a ban kasa, a sace ma takalmi. To da Allah, ina amfanin sallan da yake? Ko a sace maka waya a wani gari fa a jahar Katsina, ina magana da wani limami, suna sallan azhar irin masallacin da a ce akwai kofa anan inda liman zai shigo. To jikin kofa akwai socket, ya taho da wayan shejo na caji liman. An yi sujjada, wani zare wayan ya fita. Wallahi tallahi shi da abin ya faru da shi yake gaya min, yace mallam na yi sujjada ina subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bara wayan zare min waya. To yanzu dan Allah, wannan me zaka ce? Na sha fada duk wanda ya shigo masallaci ya sata musulmi ne, ba kristan da zai zo masallaci ya sata. Ku gane wannan abin da kyau, inda zaka sallala cewa musulman mu kenan. Shi sai ya zo a makabarta ma na ga wani an sace mishi waya. Ina makabartan muka duba aljihun an dan yanka shi, a zo sallan jana'iza ana jama'a sa waya aljihu a sallan jana'iza. Wallahi mun zo sallan jana'iza na jini mami yana jama'a a kula da waya, sallan gawa fa za a yi, kuma kai wasa wallahi sai a dauki ma waya. Kaga karshen zuciya ta gama kekashewa kenan. Akwai inda yafi abun tsoro irin makabarta, ko ka tsaya gaban gawa za a yi sallah, to shi anan zai zare wayan wani. Kana kabbarahu biyama kabbarahu, iya wayan kenan ko baka da kuɗi, kaga ya kashe ka wannan. Allah ya ce wa aqama salata wa ata zakata, ya magana bada zakka, wal mufuna bi ahadihi idha ahadu, da masu cika alkawari idan suka yi alkawari. Kaga wannan gabar tana da hatsari a wannan zamani. Mutum zai maka alkawari kuma ƙarya yake, a lokacin da yake ma alkawarin shi ya san ƙarya yake, kuma ya maka zakin baki ya tsara ka ka ji farin ciki, kuma Allah ya ƙarya yake. Yace ka kira ni rana kaza kashe wayan shi, kai ta kira ko ya blocking ɗinka ba. To Allah ya ce cika alkawari, ya tabbata cikin hadisi, duk wanda bai cika alkawari munafiki ne. Allah ya kiyaye. Allah sai ya ce was sabirina, da masu haƙuri, fil ba'sa'i, a lokacin da ake cikin tsanani. Irin wannan lokacin kenan al ba'sa'i, ana cikin tsanani kuma ga wani tsanani ya tinkaro mu na haraji, ko ba haka ba? Dazun nan suke cewa wai daga gobe duk wanda ya tura kaza za a cire, akwai kuɗin stamp naira 50. Wato za ga abubuwa ma babu hankali. Shi fa biyan haraji ga duk wanda ya zauna kasashen da suka ci gaba, ƴan kasan suna biyan haraji ne ala hubbihi, suna so kuma su biya, saboda an maka komai kai ma ka bada gudunmuwa kasa ta ci gaba. An gane wannan abin da kyau? Baka san matsalan titi ba, zaka tashi daga nan har Lagos ba zaka bugi rami ba. Baka san dauke wutan nefa ba, wuta yadda ka san rana haka take, zaka haife ka har ka mutu ba dauke wuta ba. Baka san matsalan asibiti ba, baka san matsalan makarantu ba. Ba wanda zai kai dan shi makarantun gwamnati yanzu, daga primary zuwa sakandare talaka. Primary waka ake da tsalle da rawa, abin da ake koya musu kenan. Malami ya zo aji a cike yara 200 ya zai da su, sai waka kawai. Wallahi bai san ya zai da su ba. Kun gane wannan abin da kyau? To ire-iren waɗannan abubuwan babu su, babu security, babu babun yayi yawa, kuma an ce ka biya haraji. Alkali ta gidan uwar wa za mu biya haraji? Alkali Salihu Zaria doctor to ko... Allah ta shirko. Kun gane ko? Wato bayan da za a yi ne an zalunce ka, kuma an ce ka biya haraji. An zalunce ka, an zalunce ka, an zalunce ka, kuma a ce sai ka biya harajin zaluncin da ake ma. Kun gane ko? Yanzu ba shi harajin da za mu biya, wai gwamnati mun gode kun zalunce mu, to ga haraji kuma. Ba wai harajin kun kyautata mana bane ba. Shi yasa a Turai akwai titunan da in za ka bi ma ka biya tax. Titi za ka bi. Kuma mutum zai biya na jin daɗin ya biya tax, da kuɗin shi aka yi titin nan, da kuɗin shi aka yi kaza. Shi yasa su za ga hatta ɗan siyasa talaka ke biyan kuɗin kamfen ɗin shi. A ta tura taimako saboda in ya ci kuna iko da shi yanzu kuma a shi zai zo ya kashe biliyoyin kudin shi ya yi launching din campaign ya raba motoci guda 50 keke nafef 300 mashina 500 kuma kuna so ya ce muku aiki dan shi bai da hankali bangare ku kun gane ba a sai ya fashe kudin shi tukunna ran zabe sai ya bahu kudi shi yasa idan aka gama bari ya fanshe ayi lissafi ya ci riba kuma ai kasuwanci ne ai sai ya ci riba tukunna ya ma ninka ya ninka to a takaice da abin da nake so na ce shine wasabiduna fil ba'sa'i hakuri a lokacin tsanani dan Najeriya babu abin da ya kamace shi in ba addu'a ba kawai ya rike Allah wallahi idan dan Najeriya shiga wuta ya gama hasara dan Najeriya bai san jin dadi ba kun fahimci akwai kasan da babu sauro ba sauro an eliminating din shi sauro wallahi babu shi anan fa akwai akwai abokin mu bashi da lafiya aka rasa me ke damun shi sai wata likita mace tace ita yi aiki a Afirka a mishi test malaria suna ta masa gwaje-gwaje wani abu daban ana gwadawa a shi ya je gida da malaria ne to su tunanin su ma bai zo tun sun sa anan ba malaria wani irin zazzabi ne mai zafi tace a masa gwajin malaria ana aka dauki jinin shi a gwada aka ce ai positive Allah sauke wasabirina da masu hakuri fil ba sai lokacin tsananin talauci da kuncin rayuwa da subsidy da haraji wasabirina ai ta hakuri sai Allah ya ce waddar ra'i da masu hakuri kuma a lokacin rashin lafiya Allah jarrabe ka da kowani irin ciwo a gangan jikinka duk wani rashin lafiya da ya same ka kai hakuri wannan yana cikin abin da Allah ke so yana cikin albirru Allah ce wahinal ba's haka da masu hakuri a lokacin ainihin gwabzawa da kafirai abokan gaba lokacin yaki da Allah ya gama lissafa ababan nan gaba ɗaya kaf yace ulaika allazina sadaqu waɗannan sune masu gaskiya sune waɗanda suka gaskata Allah subhanahu wataala sune waɗanda suka gaskata manzon Allah sune suka gaskata akwai wuta da aljanna duk waɗannan ababan fa sai kai su kafin ka shiga cikin albirru Allah sai ya ce wa ulaika humul muttaquna kuma waɗannan sune masu takawa masu cikakken tsoron Allah subhanahu wataala to kun ga anan yan uwa ka kalli wannan aya aka barka ita kadai asamin ne a rayuwanka an hada ka da aiki haka da ko ba haka ba wannan ayin da zamu apply ɗinta a rayuwa da mun zauna lafiya she safa musulman arewa su sani fa sune makiyan kansu mu san wannan abin da kyau mu ne makiyan kanmu na farko kafin wani mu ce makiyin mu ne mu ne ba ma san junan mu duk inda zaka samu wani alheri musulmi zai fara blocking ɗinka duk inda wani alheri zai zo maka musulmai ke ma hasada ƴan uwanka wanda zai ci amananka dan uwanka musulmi wanda zai ma hasada dan uwanka musulmi wanda zai ma mugunta dan uwanka musulmi kar ka dauka fa duk wanda yake kallonka wai son ka yake a akwai wanda yana kallonka ne mamakin ka yake wannan wani irin mutum ne ka mun yi tsafe-tsafen yake mutu mun yi tsafe-tsafen yake lalace mun yi tsafe-tsafen har yanzu kasuwa ya ci gaba yake wallahi wani kallon da yake maka abin da yake fada kenan kar ka dauka duk mai kallon ka masoyinka ne wani yana kallon ka ne na mamaki wannan wani irin mai ne ka har yanzu mun kasa huda shi bisa Allah ne yasa aka kasa huda ka ba kun fahimci wannan abin da kyau kuma kar ka dauka duk wanda yake maka dariya masoyinka ne wannan fa a cikin mu ne mu musulmai jiye nake gaya waɗansu wani abin mamaki ya faru a wata unguwa sai nake ba su labarin irin halin da muka kai na ta faɗan shi a wurin karatu mutum ne yana sana'ar mota driver wanda ba motar shi bane ba kuma aikin wahala sai Allah masa fatahi har sai ya mallaki mota nashi yanzu shine yanzu driver shine driver kuma motar shi ba wanda zai masa tsawa ba kawo balance ba shi yanzu balance din nashi ne ana nan ya ci gaba da aiki ya ƙara sayan wata sai gashi har mota uku kafin ka ce mai sayar koki suka fara lalacewa ya zama bai da komai ya shiga cikin masifa da tashin hankali sai wata rana sun yi sallah a masallaci sai wani dan unguwan ne an ya samu limami dan shi ne bai da lafiya na asibiti ya zunna ana neman jini ko mutuwa kuma shi bai da kuɗi ba inda yake da kuɗin jinin da ake bukata liman ya bayani a taimaka in wasu za su bada ainihin jini a ji a sa wannan yaro sai wanne ce gashi a ji a gwada an jini shi ya dauka shi wannan mutumin aka ji asibiti aka gwada jinin shi local ya daidai da na yaro yace a dauki duk abin da ake so ka san talakan Najeriya akwai jini ana ji a ibi duk abin da za a yi ba abin da zai same shi aka ibi jini washe gari sai zo ya same shi bayan yaro ya warware ya samu lafiya sai ke cewa kamin wani abu ji da na kasa bacci kwana yi bai bacci ba me ya faru yace ai halin da ka shigan nan da mu aka hada aka cutar da na san wurin bokan da aka je aka yi kaza bukatar mu ga kawai an karya ka kuma ka kare yace wallahi tallahi jiya kai sabin rayuwar dana ni kuma na kasa bacci yana mamaki yana kallon shi yace zan je wurin bokan nan sai an warware abin da aka yi kun gane abin da kyau saboda ya halatta in wani ya tsafe an san shi ne a ce bata shi wannan ba laifi bane ba ya warware shi to karshe labarin da shi ne kuma an yi haka to ba so nake na baku labarin gaba ɗaya ba masallaci ɗin suke sallah kali karshen lalacewa da shi aka hada kai aka masa tsafe aka lalata mishi rayuwa cikin mu musulmai duk ake wannan abu da dan uwanka musulmai za a hada kai a attempt kashe ka ba abinda ba za a yi ba wurin aiki wani ya hana ka samun promotion dan uwanka ne musulmi ba kirista ba kun fahimci wannan abin da kyau kai ta exam kana faduwa ma dan uwanka ne ba zai bari ka wuce ba kuma in ka wuce shi ba bai za a dawo da shi ba kila shi ma kai kololuwa amma shi ba zai bari ka je wurin ba akwai da dan kasuwa ne fa yana da yara da wani yaro ya ci gaba sai ya kore shi a so yake ku ci gaba da bota mishi ban gane ko kun gane ba yaron shi ko haske yake sai a ce kudin ka yake ci ko da hasken rana ne balle ya ji labari ya gina gida a shikenan da ya sace kudin ka ai ta zuga shi kuma sai ya yadda yace ya kore shi aiki to kware da gaske irin rayuwar da muke yi kenan fa wannan ayan in kai apply din ta a rayuwa za ka gane kai kana cikin albirru ko baka ci ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun to dole mu gyara alaka tsakanin mu da Allah a matakin farko mu gyara alaka tsakanin mu da juna in ba haka ba ka zauna kai ta tsine ka tsine wa shugaban kasa ka tsine wa gwamna ka tsine wa senator ba abin da zai faru kai ma tsinanne ne kun bace abin da kyau yanda kake tsine musun kai ma a wurin Allah ya tsine maka sada shi ma Allah baka bi shi ba kuma kana cutar yan uwanka talakawa tsabar muguntan mu fa na ba da labari a nan kwanaki a masallacin mu na miyeti ni na ba da sallar juma'a na fito zan tafi sai dama muna da al'adan masu bara da suke bin mu dinnan sai nace ku nawa ne suka ce su biyar ne nace waye babban ku ga dubu kaza ku raba 2500 kaga 1500 kenan rabiyan ma ba wahala kafin na yi bus na fito daga gate sai wani ya taho a guje malam nawa kace ba mu nace 1500 yace 1200 ba mu wallahi tallahi kaga 1200 su hudu kaga 1800 kenan shi ya rike 1700 kuma zai zauna yana zagin gwamna ko Tinubu kun gane wannan abin da kyau bai san shi ma tsinan ne bane ba ulaika alladhina sadaqu ulaika humul muttaqun in kana so ka shiga cikin masu gaskiya masu takawa to wallahi dole sai mun gyara matsalolin mu ne sai mun gawaya kanmu ba wanda zai gaya mana kace arna ba sa san mu mu ma ba mu san kanmu sai bango ya tsage kadangare yake samu wurin da zai shiga ina ga aran yau aya ɗaya muka yi za mu tsaya sai Allah kai mu wani sati insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh